Mai saurare barkanmu da kasancewa da kai a cikin shirin Najeriya a yau tare da ni Muslim Muhammad Yusuf da sauran abokan aiki daga nan Daily Trust da sauran tushoshin FM a wannan lokaci. Yana da kyau a kowane lokaci a yi nazarin abin da ake ci musamman ta bangaren abubuwan gina jiki. Mu ɗauki naman dabbobi da mutane ke ci a cikin abinci ta iya yiwa jama'a da dama ba su taɓa tunanin nemo masaniyar yadda ake sarrafa shi daga mahauta har ya iso inda za su siya ba. Akan hakan Daily Trust ta tsinduma wani bincike don gano yanayin tsafta ko akasin hakan da ke gudana a mahautu a birnin tarayya Abuja. Shirin Najeriya a yau ya maida hankali kan yadda mahauta ke gudanar da aikin rashin tsafta wajen sarrafa nama a wasu mahauta a birnin tarayyar Najeriya Abuja, wanda kuma mutane ke ci ba tare da sun san yadda lamarin ke gudana ba. Ku biyo mu.
Nama abu ne da ake amfani da shi wajen girke-girke a gidaje da dama. A shekarar 2021 kadai, bayanan wani kamfanin Amurka mai suna Neuma ta nuna cewa an samar da dajjen nama sama da ton miliyan 1,400 a Najeriya. Hakkin tantance ingancin nama a mahautun Najeriya ya rataya ne a wuyan likitocin dabbobi ko ƙwararrun masu kula da lafiyar dabbobi. Kundin hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa dole ne a duba lafiyar dabba kafin a yanka da kuma bayan an yanka ta domin samar da ingantaccen nama da kuma hana cin mai ɗauke da wata cuta. Domin gano ko hakan na samuwa a mahautun da ke Abuja, Trust Radio ta ziyarci mahautu uku cikin guda huɗun da ke ƙarƙashin kulawar ofishin kula da lafiyar dabbobi na hukumar birnin tarayyar Abuja, wato FCTA a sirrance. A mahautar Karu, binciken Trust Radio ya gano cewa ana yanka dabbobi ne saɓanin yadda kundin tantance nama na hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya samar. A cikin mahautar, banda ɗoyin da ke fitowa daga mayankan ana gudanar da ayyukan yanka ne cikin ƙazanta. Alal misali, Trust Radio ta ga yadda aka yanka shanu shida a kan idon likitocin dabbobi a cikin mayankar ba tare da an gudanar da tantancewar bayan yanka ba. Mun kuma ga yadda wani mahauci yake tattaka naman da yake sara wanda mutane za su ci. A mahautar Karu kuma, mata ke dakon nama a kawunansu daga wajen yanka zuwa teburan da ake siyar da nama. Binciken Trust Radio ya gano cewa a cikin bangajin da ake kwasar naman ake kuma kwashe kashin shanu ana zubarwa. Kundin tantance ingancin nama na hukumar kula da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa fatun dabbobi, kayayyakin aiki da kuma gudanar da aikin cikin ƙazanta na daga cikin abubuwan da ka iya janyo gurɓacewar nama. A mahautun Kubwa da Gwagwalada, lamarin tantance nama ya sha bamban da na Karu. A lokacin da Trust Radio ta ziyarci mahautar Kubwa, likitocin dabbobi huɗu ne ke gudanar da ayyukan tantance ingancin nama. Duk da cewa suna tantance ingancin nama kamun a fitar da shi daga mayankan, amma mahautan na ajiye nama a ƙasa kusa da jini da kuma ƙazantar shanu. Yin haka, a cewar kundin hukumar kula da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya, ka iya sa nama ya ɗauki wasu ƙwayoyin cuta. Haka zalika a mahautar Gwagwalada, likitocin dabbobi na gudanar da aikin tantance ingancin nama, amma mahauta na barin nama a ƙasa musamman kayan ciki. A mahautar Gwagwalada, a yayin tantance ingancin nama, likitoci sun gano wasu nama da suka hada da saifa, huhu, da koda da suke ɗauke da cutar lulonimoniya da tarin fuka, wato tuberculosis.
Abokin aiki na Isa Ismaila ne ya gudanar da wannan bincike a jaridar Daily Trust, wanda kuma ya bankaɗo wasu batutuwa da ya kamata ku ma ku sani, inda nazanta da shi kan yadda lamarin ya gudana da abin da ya kwakulu.
Malam Isa, wai wannan bincike mai ka bankaɗo ne mai ya kunsa a ciki?
Bincike dai mun leƙa a wannan karan mahauta ne, inda muka duba yadda ake gudanar da aiki ko shin suna yin aikin cikin yadda ya kamata ko kuma akasin haka. So amma binciken da a takaice dai ya gano cewa ana yin aikin ba yadda doka ta tanadar ba, a yadda mahauta suna yin aiki cikin ƙazanta da kuma rashin bin doka. Saboda shi tantance ingancin nama abu ne mai matuƙar muhimmanci, saboda a Najeriya kaɗai a shekarar 2021 an yanka nama wanda ya kai nauyin ton miliyan 1,400,000, wanda a shekarun baya ba a samun wannan nambobin. Haka wannan yana nuna cewa ana matuƙar cin nama a Najeriya. To wannan dalilin ne ya sa muka ce to ya kamata mu duba shin naman ma da ake ci yaya ingancinsa. So amma doka kuma dama ta tanar da cewa kamun a yanka dabba ko kuma bayan an yanka dabba akwai tantance ingancin wannan dabban da ko kuma naman bayan an yanka da ya kamata a yi, wanda ya zama dole. Yasa hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato Food Agriculture Organization kenan, ta tanar da wani kundi wanda zai tabbatar da cewa ga tsarurrukan da za a bi domin a tabbatar da cewa an tabbatar da ingancin nama kafin mutane su ci. Domin akwai wasu cututtuka da ɗan adam zai iya kamuwa da su ta sanadiyar cin naman da bai da inganci ko kuma yake ɗauke da wani cutan. Wannan dalili ne yasa muka je muka binciko. da kuma sai muka leka mahautu guda uku wanda suke anan birnin tarayya wanda suke karkashin kulawan gwamnatin
Abuja.
Abuja wato FCTE kenan. To da muka je gaskiya a inda karantan yafi yawa shine a mahautan Karu, saboda daga shiga mahautan za ka ga ma'aikata ne a cunkushe, kana shiga za ka yi karo da kashi na dabbobi da jini a ƙasa, wanda mutane ma suna sa kafansu suna tattakawa. Daga bisani kuma da wannan kafan nasu zai ga suna taka naman da ake sassarawa,
a wanda aka yanka suke bi ta kai da takalmi ko da kafafuwansu,
da takalmin ruwa
irin rambutin nan.
Rambutin nan yawa da shine wani mahauci a yayin da yake saran nama yake dora kafansa akan naman da yake sarawa,
bayan ya tako wadancan jini da waye,
bayan ya tako wannan jinin kuma sai zai tsira. Kuma wannan ba karamin cuta zai iya janyowa ba, saboda koda an yanka an tantance ingancin nama, kundin nan na hukumar kula da abinci ta duniya ta nuna cewa idan koda an tantance nama, an tantance ingancin sa, idan aka bar nama a ƙasa ko yanayin aikin da aka yi da wannan nama, a misali wajen da aka yi aikin bai tsaftata ba, zai iya gurɓata wannan naman koda an tantance shi. So kaga wannan ya saba ma ka'idan aikin kenan.
To amma ya yanayin su tsaftar jikin su kamar ma'aikatan da ke wannan abu,
mallam waje ne wanda nake gaya maka, in ka shiga kawai mutane zaka gani kawai suna jike jagab da zufa da jini a jikin su haka, da wasu abubuwa kuma ana cuɗanya. Haka kowanne ai ba abu ne wanda ya kamata, wanda doka dama ta tana cewa duk wanda zai yi aiki a mahauta sai an gwada ingancin lafiyar sa ma tukunna shi karan kansa mai aikin. Bayan an tantance yana da lafiyar kwakwalwar da zai iya yin wannan aikin, sai a kuma za a lura da shi cewa ga tsarin da za a bi na tabbatar da cewa an tsaftace naman da ake yankawa da mutane.
To amma ban sani ba, ka tuntube su ka hira da wasu daga cikin su ko kuma su ma'aikata na wurin?
A da yake aikin na badda ba mini, na je undercover ne, saboda gaskiya ba sa ma bari a in suka gane cewa kai dan jarida ne ma
balle
su wannan, saboda su ma akwai abubuwan da wannan ba na samu wannan matsalan a mahautan Gwagwarada. Daga zuwa na da suka gane cewa wannan ba su gane fuska na ba, shi shugaban da ke kula da harkokin tantance ingancin nama kawai sai ya je ne ce me nake anan, irin haiji yake neman ya ci mun mutunci. So ba dan wasu daga cikin mahautan da na san su ba su kan nama ce ai wannan din muna tare, in ba ka ba watakila da na shiga wani damar. So sai ce sa ban ma nuna kaina cewa ni dan jarida bane, amma na je da abin daukan hoton sirri na da dauki hujjojin, saboda idan na fito ni mutum ne ga hujjan cewa ana yin abin da bai kamata ba.
Daga bisani Malam Isa, ban sani ba ko ka gano wani sauyi da aka samu bayan wannan bincike ko kuma kila ita mahautar ta gudanar da wani tsari daban?
A yanzu dai gaskiya na biyu daga cikin mahautun, gaskiya dama kamar yadda na faɗa maka tun farko mahautan Karu ya fi ƙazanta. Gaskiya akubuwa ba su da wannan ƙazantan da Gwagwalada. Matsalansu su ne kawai idan aka gama yankar da dabba sai a bar nama a ƙasa, amma suna tantance ingancinsa.
To amma ya ake suke fito da shi a siyar ma mutane ba tare da mutane sun gane cewa akwai wannan ƙazanta da ke jikin shi ba? Wankewa suke daga baya bayan sun gama wannan abubuwan?
To shi ne matsalan. Ai idan aka yanka, saboda ina wajen aka yanka shanu guda shida a idona. To bayan an gama sassarawa ba wai ana wanke shi bane ciki, abinda ake wankewa kawai kayan ciki shine wanda za a tatse a fitar da abubuwa, amma namun shi ba wanke shi ake ba. Haka ake sai an sassara shi, an cire kafafun baya, an cire kirji, an cire abubuwa. Mata suke kwasan wannan naman a faranti ko a bahu suke kaiwa inda ake sayarwa. Iya abinda ake a saman wajen shine a ƙara feɗe naman dan sama-saman da yake da wannan, sai a ƙara feɗe shi. Amma nama ai idan yana ɗauke da cuta, akwai ƙwayoyin cutar da ba ma gani wanda suna shiga ne cikin nama. Ko da ka yanke sama, kana tunanin ka yanke sama, inda ba wai an tabbatar da cewa ana so a rabu da wannan matsalan bane zai iya shafan nama. To wani abin kuma da muka ƙara ganowa a wannan binciken shine matan da suke kwasan wannan naman suke kaiwa tebura da ake sayarwa. Da wannan farantin dai da suke kwasan wannan naman, a ciki suke kwasan kashin shanu suke zuwa suke zubarwa
a wuri daya.
A cikin wannan farantin da ake kwasan nama a je a kai tebur, idan an gama kwasan naman sai a kwashin wannan kashin shanun da yake cikin wannan mahautan sai su ke zubarwa. Kaga wannan ma zai iya gurbata wannan naman ko da an tantance ingancin sa.
An gaida Isa Ismaila. To amma ya illar hakan take ga fannin lafiya da
Dr. Sati Ingulunkun, shugaban sashen gwaje-gwaje na cibiyar nazarin dabbobi ta ƙasa wato NVRI, ya bayyana cewa cin nama da ba a tantance ba na tare da hadari.
It is essentially to ensure that healthy animals are slaughtered.
Yanka dabba mai lafiya abu ne muhimmi. Idan an yanka, dole ne a tabbatar dabban ba ya dauke da wani cuta ta hanyar tantance ingancin sa. Domin idan ba a tantance ingancin naman sa ba, zai haifar da matsala ga mutane domin mutane na iya kamuwa da wasu cututtukan da dabbobi ke dauke da su.
From animals to human.
Dr. Sati ya ce cin nama mai dauke da irin waɗannan cututtuka na da hadarin gaske.
A very typical example is tuberculosis.
Ɗaya daga cikin cututtukan shine cutar tarin fuka. Idan cutar na tare da dabban da ba a tantance ingancin naman sa ba, kuma aka siyar a kasuwa, mutane na iya kamuwa da cutar tarin fuka.
People can come down with tuberculosis.
A mahautan Abuja, ana yin babbakar fatu da awaki da tayoyi. Lamarin da bincike ya nuna cewa yakan iya zama barazana ga ɗan adam musamman wajen haifar da cutar kansa. A wajen babbaka a mahautar Karu, ana wanke babbakakkun fatu da awaki da ruwa mai dattin gaske. Masu wankewa kuma dukkanin kafafunsu na cikin ruwan da suke wanke fatun da awakan. Mahautun gwamnati a Abuja na ƙarƙashin kulawar ofishin kula da lafiyar dabbobi na hukumar birnin tarayya, yayin da yake mayar da martani a rubuce kan abubuwan da binciken namu ya gano. Daraktan ofishin kula da dabbobi na FCTA, Dr. Idris Ademo, ya alakanta matsalolin da rashin bunƙasa ayyukan mahautu da rashin kayayyakin aiki na zamani. Ademo ya ƙara da cewa hukumar ta FCTA za ta samar da canji ta hanyar tattaunawa da masu ruwa da tsaki domin samar da gyare-gyaren da za su tabbatar da cewa ingantaccen nama ne kadai al'ummar Abuja ke ci.
Shirin Najeriya a yau ce saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke bukata a shafinmu na aminiya.ng ko shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraren shirye-shiryen podcast irin su Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma TuneIn Radio, da ma sauran tashoshin FM da kuke jin mu a fadin Najeriya. Tumadalla. Cikin tattaunawar da Isa Ismaila ya yi, har da wani masani harkar kiwon lafiya, musamman mata, dabbobi da naman da mutane ke ci. Ga kuma fassarar kalamansa tare da Abdulhadi Abubakar Umar.
My name is Dr. Sati Gulukun. I'm the director of diagnostic services NVRI Vom.
Sunana Dr. Sati Ingulumkun. Ni ne daraktan sashen gano cutuka na cibiyar binciken cutukan dabbobi ta Vom a Jihar Plateau.
Meat is a food that is derived from animals. Just like any other food, a food.
To nama dai abinci ne da ake samu daga dabbobi. Kowane abinci, ciki har da nama, ana buƙatar ya zama mai inganci, tsafta, lafiya da gina jiki ga wanda zai amfani da shi. Akwai haɗari ga wanda ya ci naman dabbar da aka yanka ba tare da an tabbatar da lafiyarta ba. Akwai cutukan da mutane ke ɗauka a jikin dabbobi ta hanyar cin namansu. Misali na farko shine cutar tarin fuka. Idan aka yanka saniya mai dauke da cutar tarin fuka, aka sai da nama a kasuwa, mutane suka siya suka ci, to akwai hadarin za su kamu da cutar. Saboda haka akwai muhimmanci ake tabbatar da lafiyar dabba kafin yanka ta. Shi yasa ake cewa a daina yanka dabbobi sai a mayankar abbatuwa, kuma ana buƙatar ƙwararru kamar likitocin dabbobi suke duba lafiyar dabbobin kafin ake bari ana yanka su.
What other very very important thing now is the issue of drug residues. For example, if you inject oxytetracycline.
Abu na biyu kuma shine idan dabba tana kan magani bai kamata a yanka ta ba. Misali, kana baiwa dabba maganin ja da yalo, to ba za ka yanka ta ba sai bayan kwana 14, saboda idan ka yanka ta kafin sannan mutane za su ci naman da ke dauke da sinadarin maganin wanda kuma ka yi cutar da wasu. Mafi yawancin mayankar abbatuwa da muke da su a kasar nan suna ƙarƙashin kulawar gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi ne. Saboda haka kowace jiha tana da nata dokoki da ke sa ido kan dabbobin da ake yankawa. Duk da haka gwamnatin tarayya tana da nata dokokin da suka bata damar sa ido game da naman da ake sayarwa mutane su ci. A dokance duk inda ake yanka, dole ne a samu jami'in kula da ingancin nama, walau likitan dabbobi ko wani jami'i da gwamnati ta ba shi horo na musamman kan kula da lafiyar naman da ake sayarwa jama'a.
Ada veterinary doctor or an animal health practitioner that has been trained and is designated to handle meat inspection.
To mai saurare da haka, shirin namu ya zo ƙarshe a yau. To mai saurare da haka shirin namu na Najeriya a yau ya zo ƙarshe. Da fatan a kowane lokaci za ku kula domin wayawaya da tsaftar naman da kuke ci da yadda ake sarrafa shi a mahauta daban-daban. A madadin abokan aiki musamman Isa Ismail da Abdulhadi Abubakar Umar, Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.